Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM Niya da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. Za a iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Asabar 16 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya wani gini mai hawa uku ya ruguje a unguwar Sogowe da ke yankin Molete a birnin Ibadan. Sannan za ku ji cewa wani katafaren kamfanin ƙasa Amurka da kuma tallafin babban bankin shige da ficen kayayyaki zuwa kasashen ƙetare sun sha alwashin samar da lamunin kuɗi ga gwamnatin Najeriya wajen gina hanyar jirgin ƙasa na gaban ruwa na biliyoyin dalolin Amurka. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar mana da shirin shi na jawabi daga dattawa. Daga bisani muna tafe da labaran wasanni amma a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakken labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Kasar Rasha ta ce ba za ta zuba ido ta kyale takunkuman da Amurka da Canada da kuma kungiyar tarayyar Turai suka kakaba mata akan harin da ita Rasha din ta kaiwa jiragen ruwan Ukraine guda uku a shekarar 2018 a cikin ayyukanta na mamayar yankin Crimea da ke gabashin Ukraine. Ma'aikatar Bitan Malin Accra Amurka ta fitar da wata sadarwa a jiya Juma'a da ke cewa takunkumin yana auna 'yan kasuwa guda 6 'yan kasar Rasha da kuma kamfanoni guda 8 a matsayin martani ga ci gaba da ayyukan tashin hankali da Rasha ke yi a kasar Ukraine. Sakataren kuɗi a Amurka Steve Mnuchin ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa wannan aikin haɗin gwiwa da Amurka ta yi da ƙawayenta Canada da kungiyar tarayyar Turai suna jaddadawa wannan takunkumi ne mai muhimmanci a matsayin martani ga Kremlin na bijirewa sharudodin kasa da kasa da kuma rashin mutunta Ukraine a matsayin kasa mai cin gashin kanta da kuma kiyaye darajar yankunanta. Sanarwar ta ƙara da cewa Amurka da ƙawayenta na kasashen duniya suna kokari ne ko kuma ba sun ce ba za su nade hannunsu ba su zuba ido Rasha ta ci gaba da tada hankali a kasar Ukraine ba tare da an ja mata burki ba. Mutumin da ake zargin shi da aikata harbe-harbe a wasu masallatai guda biyu a Birnin Christchurch na kasar New Zealand ya kashe mutane 49. Wasu jami'an tsaro dauke da makamai su ne suka tasa kiyar Brenton Terrett mai shekaru 28 da haihuwa na asalin kasar Australia mai kiran kansa dan rajin kishin farfata zuwa wata kotun Christchurch din inda alkali ya karanta masa zargi daya na aikata kisa. Bayan mutumin ya bar dakin kotun alkalin da ya ce tunda yake ya zuwa yanzu zargi ɗaya ne aka kawo wa kotun na kisa to yana kyautar zaton cewa akwai wasu zargi-zargi da za su biyo baya. An kuma kama wasu mutane biyu da ake zargin su da taimakawa wurin aikata kisar. 'Yan sanda na iya kokarin su su tantance irin gudunmuwar da suka bayar ga harin inda lallai sun yi hakan. A wani taron manema labarai da safiyar yau Asabar, Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta ce an takaita barna da Tarrant ke yi a lokacin da aka cafke shi. Ta ce maharin da yana niyya ya ci gaba da wannan aika-aikan ji Prime Minister. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotannin kafafen yaɗa labarai a jiya Juma'a sun ce kamfanin jiragen sama na Boeing ya ce zai fitar da wani aikin sabunta manhajar da ke gyaran jirginsa ƙerar 737 MAX nan da 'yan kwanaki kamar 10. jirgin 73 Max shine jirgin nan da ya samu wato munanan hatsara sau biyu a cikin wannan lokaci da suka hada da hatsarin kamfanin jirgin sama na Habasha a ranar Lahadi ta gabata da wani hatsari na jirgin wato kamfanin jiragen sama na Indonesia da ake kira Lion Air a cikin watan October kamfanin dalancin labaran Faransa na AP shine fara bada labarin aikin sabunta gyaran jirgin da wasu majiyoyi guda biyu suka bayyana amma ba a bayyana sunansu ba kamfanin jiragen sama na Habasha da Lion Air sun huskanci matsaloli iri guda kuma dukkaninsu sun yi hatsari ne ɗan mintoci kalilan bayan jiragen sun tashi kuma sun kashe mutane da dama a cikin su akalla mutum guda ya mutu a cikin wata zanga-zangar nuna kin amincewa da sakamakon zabe da aka yi a yankuna a Jamhuriyar Demokratiyyar Congo ɗan jami'iyar Union for Democracy and Social Progress mai mulki sun bazu akan tituna a yau asabar suna zanga-zangan kalubalantar sakamakon zaben wani yankin kasar sakamakon zaben da ya sa bangaren masu rinjayi na Common Front for Congo sun koma sun zama jam'iyya mai adawa a majalisar yankin wanda da dadin shugaban kasar Joseph Kabila yake ciki
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu A yayin da ake jimamin rushewar wani gini a birnin Lagos wanda ya sanadiyar mutuwar wasu yara da jikkata wasu daga cikin su wani gidan sama mai hawa uku ya ruguje a unguwar Sogowe a yankin Molete a birnin Ibadan wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambor ya aika mana da rahoton daga Ibadan
A yayin da ake juyayin rushewar wani gidan sama da ake amfani da shi a matsayin makaranta a birnin Lagos wanda ya yi sanadiyar mutuwar wasu yara da jikkatar wasu da dama wani gidan sama mai hawa uku ya ruguje a unguwar Sogowe a yankin Molete a cikin birnin Ibadan Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Mr. Shina Olukolu wanda ya tabbatar da rushewar birnin ya ce babu wanda ya mutu a hadarin Na tambayi Kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ko mutane nawa na ji rauni sai ya ce
5 victims were rescued and taken to hospital
CP Shina Olukolu ya ce an ceto mutane biyar da na ji rauni kuma tuni aka garzaya da su a asibiti tuni dai gwamnatin jihar Oyo ta bakin kwamishinan watsa labarai al'adu da yawon shakatawa Mr. Toye Arologun ta fitar da wata sanarwa inda ta ce babu wanda ya mutu kuma tuni masu ceto daga ma'aikatar gwamnatin jihar Oyo suka sami nasarar ceto waɗanda hadarin ya rutsa da su masana zayene-zayenen gine-gine dai da tsara birane na ganin cewa yin amfani da kayan gini maras inganci ke jawo rushewar ginoni a Najeriya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Fagaida Hassan Umar Tambuwal wani katafaren kamfanin ƙasar Amurka da kuma tallafi daga babban birni daga babban bankin shige da ficen kayayyaki zuwa ƙasashen ƙetare sun sha alwashin samar da laminin kuɗi ga gwamnatin Najeriya wajen gina hanyar jirgin ƙasa a gaban ruwa na biliyoyin dalolin Amurka wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana rahoton daga Lagos
Kamfanonin na Amurka guda biyu da sun hada da ICOM da ya shahara wajen kere-kere da kuma babban bankin shige da fice na kasar ta Amurka da ake kira US Exim Bank. Wayannan kamfanoni guda biyu da sun sha alwashin samar da dalar Amurka biliyan 9 daga cikin dalar Amurka biliyan 11.1 na gina hanyar jirgin kasa na gabar ruwa da zai tashi daga birnin Lagos zuwa Calabar da gwamnatin Najeriya ke aniyar ginawa idan har gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da wannan garabasa na kamfanonin na Amurka kamar da wakilin kamfanin ICOM a Najeriya Alhaji Ibrahim Umar Kuce ya bayyana hakan zai samar da ayyukan yi ga dubban 'yan Najeriya to ko me ke hakan ke nufi kenan ga tattalin arzikin Najeriya tambayar kenan da naiwa Alhaji Musa Ibrahim Kuce da ke wakiltar kamfanin ICOM a Najeriya na kasar Amurka
wannan zai aid in business kuma zai create job opportunity gwamnati don gwamnati America ta amince ta gane cewa abinda make kawo ziyada da ake a cikin Nigeria don rashin aiki kuma if in ka sake duba can baya ko lokacin da muke exporting granite da agriculture da duk sauran other products da solid minerals akwai rail da ke aiki yanzu Nigeria la da port wurin shida guda shida din Lagos port ne kawai ke aiki tun tura kuma suka yi wannan tun 1914 inda yake yanzu na volume na kayan da ake daukawa a port ko kayan da ke shigo Nigeria 2% ne kawai jirgin kasa ke daukawa mu nan a arewa we are disadvantage dan ko zaka dauka container ne yanzu ka ce zaka kai ta port abinda zai cost din kai about $2000 to wannan yace zai exporting kaya zuwa kasan waje ya za ya ka iya already abinda ma zai makita da shi mai kai ka har bakin teku sai ka biya wurin naira 700
Nigeria dai yana daya daga cikin manyan kawayen kasar Amurka wajen cinikayya musamman ta harkar man fetur to sai dai kuma kasuwancin man fetur tsakanin Nigeria da Amurka ya ja baya inda kasashen biyu suka dukufa yanzu wajen samar da wasu hanyoyi da za su taimaka wajen bunkasa tattalin arziki tsakanin kasashen guda biyu to kuma irin wannan yarjejeniya na tattalin arziki da saka jari tsakanin kasashen guda biyu tambayar kenan da na yawa masanin tattalin arziki a Nigeria Dr. Dauda Muhammad Kwantagora
wannan yana da tasiri sosai a tattalin arzikin Nigeria da Amerika musamman ma Nigeria saboda in ka duba matsalolin da ake ganin ya hana tattalin arzikin Nigeria ya inganta kamar yadda ake nufi shine matsaloli na manya abubuwa da su na samba da ke inganta tattalin arziki wato kamar harkar wuta harkar hanyoyi da harkar sufuri musamman sufuri na jirgin kasa to wannan abubuwan suna da matsaloli shi yasa ake ganin tattalin arzikin baya gudanawa kamar yadda ake bukata to samun wannan dama din za a ce zai iya inganta tattalin arzikin kasa
ko a ziyarar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kai kasar ta Amurka a shekarar bara shugaban Amurka Donald Trump ya tabbatar da kudirin gwamnatin Amurka na aiki kafada da kafada tsakanin gwamnatinsa da kuma na Najeriya wajen ciyar da Najeriya gaba a tsari irin ta demokradiyya Babangida Ibrahim Murai Amurka daga Lagos
To a gaida Babangida Jibril kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 4 na yamma da minti 42 masu saurare ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu saurare barkamu da saki saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogon naku yan hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa
please conclude work on the electoral legal framework in good time well ahead of the 2020
shugaban kuma zabe Mahmud Yakubu ya mika takardar shaida ga yan majalisar dattawa da wakilai da suka lashe zabe da kira ga gyara dokar zabe hukumar zaben Najeriya ta aina 23 ga watan nan ta zama ranar kammala zabe a jihohi shida da hakan ya kawo fatan samun nasara ga waɗanda lamarin ya shafa MA Abubakar shine gwamnan Bauchi da ke cikin waɗanda lamarin ya shafa
abinda Allah duk ya kaddara ni haka nake bin sa muna sare bi iznillah mutane za su fito kuma za su zabi jam'iyyar APC
Buba Galadima na PDP ya ce in ba murdi aka yi ba jam'iyyar su ce za ta yi galaba
sai dai in ba gudi za a yi duk zaben da yanzu ya fito da alƙalma yace wata jam'iyya ta ci Kano ba PDP ba rubuta ƙuriyar aka yi aka yi amfani da karfin soja karfin yan sanda da yan sandan ciki
yayin da gini ya rubuta a tsibirin Lagos har kimanin mutum 20 suka rasa ransu su kuma dakarun yaki da ta'addanci a tafkin Chadi sun halaka yan Boko Haram 35 Nasira da Malika Imran Amurka daga Abuja
yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya yau dattawan da za su saki yi ma yan arewacin Najeriya jawaban su ne mai girma sarkin Baduko a Kaduna Alhaji Sani Usman da kuma rabarin Ibrahim Usman daga Katsina ga mai girma sarkin Baduko
jama'an Najeriya salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da ganin wannan lokaci da Allah ya nuna mana an yi zaben kasa lafiya da zama lafiya kuma Allah ya ba mu zama lafiya ya albarka kasar mu Najeriya ta dauka matsayin ta da darajar ta a idanun duniya muna yin kira ga shugabanni na siyasa da su tausasan harsunan su ta tausaya ma talakawa muna roƙon su fahimci cewa talakawa Najeriya sun sha wahala a tsawon lokacin da aka ana mulkar ba tare da samun abin da ya kamata ba na mulki muna fatan Allah ya kawo mana abin da zai zama alheri a ƙasarmu a cikin talakawan mu da manyan mu da shugabanni baki daya ita siyasa an ba yau da in baka samu yau ba gobe dan Allah ya kaddara kai ne sai ka samu babu abin da ke kai ƙasa matsayin da take shahara ta gadar kowace ƙasa sai ilimi muna fatan za mu tashi tsaye mu sa ido akan ilimi mu tabbatar da ƴaƴan mu sun karatu ƴaƴan talakawa da muke gani muna sakin su a titi suna tafiya ba tare da karatu ba za su ga mai matsala in ba mu taimake su suka dawo mutane ba duk yaran da ka taimake shi ya karatu ya zama mutum zai taimaka mu kasar zai taimaka mu kasar zai taimaka mu al'ummar da suka taimaka mashi ya zama mutum amma idan muka watsar da su ba suka girma suka gane cewa ƴaƴan mu ne kawai ƴaƴa su ƴaƴan talakawa ba ƴaƴa ba ne mu san cewa wallahi muna cikin matsala muna cikin tashin hankali sai za ku ce ganin ƴan daba sun yawa wayannan ƴan daban mu ɗauka cewa da Allah ya sa mun taimaka musu sun yi karatu sun yi samun digiri sun zama mutane wallahi da nahi za su tsaya mana za su girmama ma za su mutunta mu amma ba shi ne da muke ɗauka su akan ta ba su da amfani ba sai lokacin siyasa mai amfani da su idan an gama siyasa mu watsar da su ba su sake ganin mu sai lokacin siyasa ko taron siyasa inda za su ɗauki naira 2000 ko 3000 ka ba su amma ba shi ba ne muhimmi muhimmi shi ne mu ta yarda cewa ƴaƴan talakawa mutane ne suna neman kyakkyawar rayuwa suna neman taimako ma ba za su samu wannan budurwa sai sun yi karatu amma ba irin rayuwar da muka ɗauka a yanzu ba ƴaƴanmu ne kaɗai za su ji daɗi ƴaƴanmu ne kaɗai za mu kai su makarantu masu kyau in asibiti ta tashi inda za su yi shan magani daban da inda za mu je mu duba mu tausaya mu amince cewa ƙasar nan tana buƙatar kowa wannan ba abin da zai kai mu sai halaka muna fatan za a ba a hukumar haɗin kai kuma hukumar ce jagoranci na gaskiya da aminci da gaskiya da amana muna roƙo 'yan siyasa su gane cewa wannan abubuwa da ke gabansu na jagorancin jama'a amana ce a gare su ya zama wajibi mutane suke neman jagorancinsu da amincewarsu da taimakawarsu su gane cewa duk abin da fuskai akwai ranar da Allah zai tambaye su tambaya ta gaskiya wadda ba ka da wani zuciya da za ka yi idan a duniya an ce wai iya siyasa shine iya karya to a wurin Allah iya siyasa shine kai ma'an mutane adalci ka jagorance su akan abin da zai masa amfani amma babu wani ɗan siyasar da zai ci nasara matsawar cewa yana zalunta al'umma yana masu mummunan jagoranci ba ya masu jagoranci na gaskiya yana masu jagoranci kawai daga nishi yana wannan ba abin da zai kai 'yan siyasa sai halaka to muna fatan cewa in Allah ya kai mu rayuwa ta gaba wadda dole ne kowa sai ya yi ta ga zamanto cewa in mun je gaban Allah ba za mu ji abin da za mu yi da na sani a kashi domin an ce kowace rai sai ta yi da na sani rai zai gaba to muna fatan da na sanin da za mu yi a gaban Ubangiji ya zamanto ba wata ta saka kaya ta karya ba ce da na sani cewa ta yake da mun sani mu kara aikin alheri ba wai mai da na sanin cewa ban me yasa na cuci jama'a ta me yasa na zalunce su me yasa ban ba su ilimi mai kyau ba me yasa ban ba su jagoranci na gaskiya da amana ba me yasa ban ba su jagoranci na tausayawa ba dole ne ka tausaya ma al'umma dole ne ka san amana su dole ne ka gaskiya a dangantakar su dole ka ba su haƙƙin su haƙƙin su shine dole ne ɗan ƙasa ya karatu dole ne ya samu ilimi mai kyau dole ne ya samu lafiya mai kyau ya samu kyakkyawan tsaro ya samu kyakkyawan asibiti wannan wajibi ne wanda yake ya zama dole ai mata jagoranci wanda zai kawo mata tattalin arziki na bada misali da Mao Zedong shi yana daga cikin waɗanda suke jagororin kawo canji na duniya wanda dole duniya tarihin duniya bai shiga sai an kawo magana Mao Zedong yadda ya jagoranci China daga mafi talaucin ƙasa a duniya da kuma mafi yawan al'umma a duniya yanzu ta zama ƙasar da tafi kowace ƙasar tattalin arzikin ƙasa a duniya tafi kowace ƙasa tsarin ilimi a duniya tafi kowace ƙasa tsarin tattalin arziki a duniya wannan wajibi ne ga 'yan siyasa su san wannan ba zai yiwu kuma su akwance a'a dole ne mu yarda cewa Najeriya tana buƙatar mu kuma muna buƙatar ta ɗan siyasa ba zai cika ɗan siyasa ba sai ya amince da cewa abubuwan nan da muke lissafi ya zama mashi wajibi a yi su a yi ma mutane jagoranci da ba za a halaka su ba kada a zuga jama'a kada a tunzura jama'a ana nan ana tafi ɗan ƙabilanci tsakanin wannan ƙabila da waccan me zai kai mun banda halaka da lana cewa alhalin su in sun samu mukamin nan kowa ƙoƙarin shi cewa ya mallaki gida a Abuja ya mallaki gida a Kaduna
jama da ke gida a Kano duk manyan garuruwan da ke kasar nan a ce yana mallakar gidaje abu ne wanda yake ya zama wajibi gare su kafin su mallaki wannan yadda Allah ya mallaka masa jama'a shi jagoranci na amana jagoranci na amana shine mu yadda cewa al'umma muna cikin bukatuwa muna neman haɗin kan kowa din mun ba da haɗin kai su kuma shi agora shi mana adalci su taimaka mana su tabbatar da cewa abubuwan da muka rasa na cigaba an kawo mana su domin ba zai yiwu a ce mu muna biyan su a gindi da aminci su kuma suna cin amanan mu ya zamanto mu kawai rigar su ne wajen samun abun duniya inda aka samu abun duniya a watsar da talakawa inda duk ka zo abin da za a ɗauka a baka bai taka kara karya ba domin duk abin da ba za a baka in ba ilimi ba ne wallahi ba zai kashe maka gishi muna roƙo kuma ga makiyaya da manoma su san cewa Allah ya riga ya haɗa mu ba za mu iya rabuwa ba ya za mu iya haɗuwa mu zauna lafiya mu kiyaye gonan manomi shi manomi ya yarda cewa a makiyayi abokin zaman shi ne a da lokacin muna da muka sani in Allah ya kawo rari irin haka da kaka makiyaya sukan zo gidan a gonarka kai ka ban masu karan gonarka su ci su kuma su baka taki da za ka yi noma ba in Allah ya kai mu yanzu ya zama abin gaba wasu makiyayan ka shuka gonarka kana nomawa ko da yamma bayan ka zo ka tashi su turo shanun su ko dabbobin su za su cinye maka gona wannan bai kamata ba wannan ya zama zalunci ya zama ha'inci idan mutum yana haka tabbas zai ga cewa a dabbobin shi Allah bai sa masa albarka ba akwai bukatu masu gonaki su daina cin hanyoyin da ake kira burtali ko labi ya zama wajibi mu yarda cewa shanu suna da hanyar da suke bi shekara da shekaru tun tashin tun kafin tashin mu ba akwai hanyoyin da shanu ke bi wanda bin wannan shanu wani abu ne wanda yake ya zama wajibi a yarda cewa suna iya wuce su tafi wani wuri jiyo
shi ma rabaran Usman cewa yayi
to jama'a ƴan uwana ƴan Najeriya ni rabaran Ibrahim Usman ina mai farin ciki domin in yi kira gare mu da kasanmu Najeriya akwai sabuwar gwamnati wadda aka samu akwai shirye-shirye wanda gamman tana yi domin ta ga cewa an yi kokari an yi yaki da cin hanci da rashawa so ƴan uwana ƴan Najeriya ina kira da mu yi haɗin kai mu ba da goyon baya ta kowane fanni domin a ga cewa an yi abin da zai taimaka ta kowane fanni domin guri ko manufa da ake so a cimmuwa domin a ga cewa ƙasar nan an magance ko an rage dukkan abubuwan da suka zama na cin hanci da rashawa a wannan ƙasa tamu. Ita gwamnati tana da guri da manufa amma gwamnati idan muka duba ita kaɗai hannu ɗaya ba ya ɗaukar jimka muna buƙata mu haɗa hannu tare mu yi aiki tare ta kowane fanni. Kada ka ce ko kuma kada ki ce ni ba ma'aikacin gwamnati bane ko ni ba babban ma'aikacin gwamnati bane mu yi kokari mu haɗa kai tare da yake dukkan mu ƴan Najeriya muna da imani ga Allah madaukakin sarki idan ka haka ne wajibi ne mu yarda mu haɗa hannu mu ga cewa wannan manufa da ake da ita an cimma nasara a kanta sa'ilin nan ina sake kira ga dukkan waɗanda suke da hannu ko waɗanda za a zaɓa su zama ministoci nan gaba cikin ƙasar nan muna da guri da manufa mu ga cewa mun yi addu'o'i mun ba da hannu waɗanda za a zaɓa su zama ministoci cikin ƙasar nan Allah mai iko ya yi aikinsa a samu mutane waɗanda suke da kishin ƙasar nan waɗanda suke da kishin ƙasar nan da za su haɗa hannu tare su yi aiki wanda zai ba da haɗin kan ƙasar nan kudu da arewa gaba da yamma kuma ya zamana cewa sun yi tattalin abin da zai ba da cigaban wannan ƙasa salin nan ina mai addu'a ga shi shugaba da waɗanda duk suke da hannu zaɓaɓɓu na yanzu su ji tsoron Allah su kuma dubi wannan muƙami da Allah ya ba su daga shi shugaba da gwamnoni da 'yan majalisa domin su tsaya su yi wa ƙasar nan aiki Allah kuma zai musu sakayya saboda haka ina kira da addu'a domin Allah ya jagorance su yi abin da zai sa wannan ƙasa tamu ta zauna lafiya salin nan ga magana ta zancen ta da zaune tsaye musamman arewa maso gabas ta ƙasar nan wanda ake ta fama da maganar zancen Boko Haram muna addu'a ga Allah madaukakin sarki domin ya kawo mana maslaha da sulhu cikin wannan al'amari. Su wa'anda suke wannan yaki su gare yana da daraja, su ga mutuncin ran dan adam da Allah ya halitta. Muna kira da addu'a zuwa gare su domin su ga darajar rai na dan adam da Allah ya halitta, domin su dawo su zauna kasan nan mai aiki tare domin hada kan kasan nan tare. Wannan shine kira na da addu'ata da fatan Allah madaukakin sarki zai yi aiki cikin zukatan waɗanda suke da irin wannan niyya.
Kuma wannan shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin alshuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Lahore da ƴan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Zinedine Zidane ya soma da samun nasara bayan dawowarsa kungiyar a karo na biyu. Gareth Bale da Isco ne suka zura kwallaye biyu da suka baiwa Madrid din nasara akan Celta Vigo da ci biyu da nema a wasan na farko da dawowar kocin. Har yanzu Madrid din tana ta uku ne a saman teburin gasar La Liga ta kasar Spain da maki 54, kasa da Atletico Madrid mai maki 57 a matsayin ta biyu a teburin. Dawowar Zidane din ta karfafa gwiwar masoya kungiyar Ainun bayan koma baya da ta yi fama da shi a can baya, ciki ko har da ficewa daga gasar zakarun Turai. A kasar Jamus kuma hukumar kwallon kafar Turai wato UEFA ta caje kungiyar Bayern Munich da laifi bayan da masoyanta suka rirrike kyallaye dauke da rubutun batanci da suka akan tsarin mataimakin alƙalin wasa mai kula da bidiyo a wasan gasar zakarun Turai da kungiyar ta shaka shi daga Liverpool ta Ingila da ci 3-1. Haka ma an caje kungiyar da saba doka ta sanya rigunan ƴan wasa bayan da dan wasanta Leon Goretzka ya saka rigar da bata dace ba a wasan. Za a soma sauraron wannan karar ne da kwamitin ladabtarwa na hukumar ta UEFA ya tsara gudanarwa a ranar 16 ga watan Mayu. Tsarin na mataimaki alƙalin wasa mai kula da hoton bidiyo dai ya sami kakkausan suka a kasar Jamus, yayin da su kuma masoyan Bayern Munich din suka yi amfani da damar wasan domin nuna rashin amincewarsu da tsarin. Ita ko kungiyar PSG ta kasar Faransa ta rakitar da wani dan wasanta Adrien Rabiot har ya zuwa ƙarshen wannan watan sakamakon halartar wani bikin casu a daren ranar da kungiyar ta shaka shi a hannun Manchester United ta kuma fice daga gasar zakarun Turai. To sai dai wata jaridar wasanni ta kasar Faransa mai suna L'Equipe ta ruwaito cewa ko bayan wannan an dakatar da dan wasan ne sakamakon bayyana ra'ayin son wani hoton bidiyo wanda tsohon dan wasan United Patrick Evra ya saka a kafar sadarwa ta internet, inda yake murnar nasarar da United din ta yi akan kungiyar ta PSG. Rabiot dan kasar Faransa ya rade da bayyana tankiyarsa tsakaninsa da kungiyarsa ta PSG, kuma bai sami buga wasa ba tun daga tsakiyar watan Disamban bara bayan ya ki amincewa da sabon kwantaragi a kungiyar. A fagen wasan tennis kuma mutum na biyu a duniya Rafael Nadal ya janye daga wasan kusa da ta karshe ta gasar tennis ta Indian Wells sakamakon rauni da yake fama da shi a gwiwar kafarsa ta dama. A da dai Nadal zai kara ne da dadaddin abokin adawarsa Roger Federer a karon farko tun daga shekara ta 2017, hakan dai ya baiwa Federer damar kaiwa wasan karshe ta gasar kai tsaye. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaice.
Kasar Rasha ta ce ba za ta zuba ido ta kyale takunkumin da Amurka da Canada da kuma kungiyar tarayyar Turai suka kakaba mata akan halin da ita Rasha din ta kaiwa jiragen ruwan Ukraine guda uku a shekarar 2018 a cikin ayyukan da take yi na mamaya yankin Crimea wanda ke gabashin kasar Ukraine. Mutumin da yake zarginsa da harbe-harbe a wasu masallatai guda biyu a Christchurch na kasar New Zealand ya kashe mutane 49.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Kit Holmes, Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya, mu kuma kwana.